Sashen Hausa ne na muryar Amurka kuka sake kamawa akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba suna iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya FM. Za kuma iya jin mu a ko ina ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a VOA Hausa.com. Jama'a sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin mu na dare Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake haduwa da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Menene matsayin irin su EFCC idan suka fara farautar lawyer da suke marawa masu laifin almundahana su kuɓuta daga shari'a baya?
Abin da ke faruwa gaskiya shine NUC ita ce hukuma da ke duba jami'o'in Najeriya. Ita ce take aje mataki ta ce jami'a kaza ta cancanci ta bada digiri kaza, jami'a kaza ba ta cancanci ta bada digiri kaza ba.
To da fatan za a yi mana afuwa a tuntuɓan na'ura na shigar da wannan ɗan somin taɓi. Gana matsayin shari'a.
Wai kana kare mara gaskiya ko wanda aka tuhuma ba dalili bane a ce gwamnati ko hukuma kamar ta EFCC za ta fara farautanka.
To karfin nasara ba shi da tabbas da fatan za a yi mana afuwa. Kun saurari somin tabin da abin da za ku ji kenan. To yanzu bari mu je ga cikakkun labaran duniya. Grace.
Yake Usman ga cikakkun labaran jama'a assalamu alaikum. Amurka ta tura sojojinta 40 zuwa babban birnin kasar Sudan ta Kudu biyo bayan tashin hankalin da aka yi na tsawon kwanaki da ya sanadiyar rasuwar ɗaruruwan mutane da kuma haifar da fargaban fadawa yakin basasa. Kwamandan rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka ya ce an tura jakadun ne a Juba domin su kare ofishin jakadancin Amurka da kuma taimakawa wajen aiwatar da umarnin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar na ma'aikatanta da ke gudanar da ƙananan ayyuka da su fice daga ƙasar. Manzon Amurka a yankin Andrew Burnett ya shaida murya Amurka cewa manyan jami'an Amurka suna aiki tare da shugabannin Sudan ta Kudu da nufin shawo kan wannan fada. Sauran kasashe da suka hada da Jamus da India suna daukar matakan kwace wato kwashe ma'aikatansu yayin da ake cin gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wutar musayar wuta da aka cimma tsakanin shugabannin Sudan ta Kudu da ke jayayya da juna. Yau aka yi jana'izar uku daga cikin jami'an 'yan sanda biyar da aka kashe a Dallas jihar Texas inda ɗaruruwan jami'an tsaro suka yi zaman makoki da karramawa ta ƙarshe ga abokan aikinsu. An nuna waɗansu jerin hotunan rayuwar Brent Thompson, ɗan shekaru 43, a wata majami'a ta birnin Dallas, ɗaya daga cikin jami'an da aka kashe. An kuma yi jana'izar jami'an 'yan sanda biyu, Lon Athens da Michael Smith, dukansu daga cikin jami'an 'yan sanda biyar da wani tsohon soja baƙin fata wanda yake fakon 'yan sanda fararen fata ya kashe a wani harin da ya ce ramuwar gayya ce kan harbin gaba da 'yan sanda suka yi wa waɗansu baƙaƙen fata waɗansu sassan ƙasar farkon makon nan. Za a yi jana'izar sauran jami'an 'yan sandan biyu, Michael Kroll da Patrick, cikin wannan makon. Shugaban jam'iyyar hamayya na ƙasar Uganda, Dr. Kizza Besigye na jam'iyyar Democratic Change, ya yi kira ga magoya bayansa kada su yi ƙasa a gwiwa a fafutukar inganta ƙasar. Besigye ya shaida wa manema labarai cewa suna fafutuka ne na ƙwato ƙasarsu kuma babu gudu ba ja da baya sai sun cimma wannan guri. Bisa ga rahoton cibiyar dillancin labarai ta ƙasar Uganda, an kama Besigye wanda ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a watan Fabrairu bisa zargin cin amanar ƙasa bayan da aka ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa. An ba da belinsa yau, wato jiya Talata. Yayin ba da belin nasa, alkali ya buƙaci shugaban hamayya ya daina aikata abin da zai kawo tashin hankali ya kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma har zuwa lokacin da za a kammala binciken. George Kayanhamba, tsohon alkalin kotun kolin ƙasar Uganda, ya ce yayin da alkalin yake da ikon gindaya sharɗoɗi na bada belin, musamman ma a zargin da ya shafi cin amanar ƙasa, al'ummar ƙasar Uganda suna mamakin irin sharaɗin da aka gindaya waɗanda aka ce sun tauye 'yancin bisege. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 8 aka kashe, 11 kuma suka ji rauni yau Laraba bayan da wani ɗan ƙuna bakin wake ya tarwatsa motarsa a wajen da 'yan sanda ke binciken ababen hawa a arewacin Bagadaza bisa ga cewar jami'an 'yan sandan Iraki, kwana ɗaya bayan da aka kai irin wannan ƙazamin harin da aka yi asarar rayuka a lardin. Rahotanni na nuni da cewa ɗan ƙuna bakin waken ya rafka motarsa ne da ke dankare da nakiya a wurin binciken ababen hawan da ke lardin Al-Rashidiya, arewa maso gabashin ƙasar, unguwar da galibi mazauna 'yan shiya ne. Ƙungiyar ISIS ta fitar da sanarwa jim kaɗan bayan kai wannan harin, inda ta ɗauki alhakin harin ƙuna bakin waken. A harin da aka kai jiya Talata, aƙalla mutane 12 aka kashe bayan da wani ɗan ƙuna bakin wake a cikin mota ya tarwatsa kansa kusa da wata kasuwar sayar da kayan marmari da ake samun cunkoson jama'a. A Latilas, 'yan sanda suka killace manyan hanyoyin kewayen Bagadaza biyu bayan wannan harin. A cikin hare-hare biyu da aka kai makon da ya gabata, ƙungiyar ISIS ta kashe sama da mutane 300. A harin na farko, wata mota dakon kaya ce ta tarwatse a wani wurin hada-hadar kasuwanci a wata unguwar 'yan shiya inda ake kira Karada, tare da kisan mutane 292. Hare-haren sun kasance mafiya muni a Iraki.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, in ba a manta ba, shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya yi wata magana ta inda ya faɗa a wajen wani taron lauyoyi wanda aka yi na kwana ɗaya, inda ya ce za su fara farautar lauyoyin da suka tabbatar da cewa suna marawa masu laifi baya domin kaucewa shari'a, musamman wanda suka saci dukiya a ƙasa. Na fara magana da shi ta waya, amma kafin in kai ga ɗauka abin ya katse, ya kuma tabbatar min da haka. Wannan ce ta sa muka nemi masanin shari'a wanda zai fasa mana baki a kai. Barista Aliyu, shin hukumar EFCC suna da wannan dama?
Dama dai da yake da shi ita ce wanda wato dokar da ta kafa hukumar da yake jagora, wato EFCC Act. Duk abinda aka ba shi dama a kai, irin wato harka dai da ya shafi fatan kuɗi ko duk dai wani laifi da ya shafi na harkan kuɗi, ko a public sector ko a private sector ne ma, yana da dama. To, wannan shi ne aikin chairman na EFCC. Don wai kana kare marar gaskiya ko wanda aka tuhuma, ba dalili ba ne a ce gwamnati ko hukuma kamar ta EFCC za ta fara farautanka. In har a wurin kare su da kake yi ba ka aikata laifi ba, ko marasa waɗanda su ake tuhuma sun aikata laifi, suna da wani dama ko ƴanci da yake ƙunshi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar Najeriya cewa a ba su right to fair hearing ƙarƙashin sashi na 36 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan. To, ya ƙunshi wannan damar kotu ta saurare su, ya ƙunshi ƴanci na a kare su daga lauyan da ya san abin da yake yi, samu kariya su samu defense daga lauya. In ma ba za su iya samun defense na lauya ba, gwamnati ma ta ba su lauya. Amma inda lauyoyin suke kuskure, Usman Kabari shi ne ɗaya. A matsayin mu na lauyoyi, mu ministoci ne a Temple of Justice, wato
a ma'aikatar shari'a ko a hukumar shari'a.
Kamar minista kake a cikin irin rantsuwa da kai na dawa lauya, ya kamata ka yi ƙoƙari ka taimaka wa shi kanshi alƙali da kotu domin tsage gaskiya kan duk laifin da aka ko ake tuhuma wani a kai.
Me ke hana ku haka?
Yawa, yawanci yanzu saboda kuɗin abin duniya za a samu lauya da maƙudan kuɗi. Idan ma'aikacin gwamnati ko wanda ya bar gwamnati ya saci biliyan 5, zai iya kashe kamar biliyan ɗaya ko biliyan biyu domin ya tsira ko ba ka ba. Akwai kuma dalilan da ya sa ake kare mutane ko da mutum ya zo wurin kwalewa ya ce mata shi ya aikata wani abu, saboda za a iya yi wa wurin zartar da punishment, za a iya ba shi ko fiye da abin da doka ta tanada ko kuma ba za a mishi adalci ba wurin wannan abubuwan. Amma kar dai a fitar doka ka haɗa kai da wanda ake tuhuma kai a matsayin ka lauya ka ce mishi ya yi ƙarya can ko kuma ku je ku yi tamfarin da evidence ko kuma kamar sauran abin da kuke yanzu dai a gaban kotu ta wasa da lokutan alƙalai ko kuma lokacin kotu, domin a kawo jinkiri a wannan kotun har ya kasance duk evidences da ta yi gadarin ya warwatse.
To insha Allah za mu ci gaba da lalibe nan da wasu lokaci in muka sami shi shugaban hukumar za mu jin ƙarin bayani a wajensa. To ba jami'ar Najeriya ba, duka gaba ɗaya na ƙasar wa'inda ake da su ba guda ɗaya ba, babu ɗaya wacce ta shiga cikin guda dubu na duniya wanda suke da ingancin ilimi. Shin me ya jawo haka? Ga rahoton wakilinmu daga jihar Lagos wanda ya taturo mana bayan fidda rahoton Center for World Universities Ranking da ke Amurka. Babangida Zuburin gare ka.
Shi dai wannan rahoto da wannan cibiya ta fitar ya nuna cewa jami'ar Harvard da kuma Stanford dukkansu a Amurka su ne suka zo na ɗaya da kuma na biyu, a yanda wata jami'ar da ke Amurka mai suna Massachusetts Institute of Technology ta zo ta uku, sai kuma ƙasar Burtaniya inda akwai jami'ar Cambridge da Oxford da suka zo na hudu da kuma na biyar. A nahiyar Afirka kuwa jami'o'in ƙasar Afirka ta kudu da kuma Masar ne suka samu shiga jerin jami'o'i 1,000 da ake ji da su a duniya. Jami'o'in kuwa sun hada da jami'ar Witwatersrand da ta Cape Town da Stellenbosch da jami'ar KwaZulu-Natal da kuma jami'ar Pretoria da ke kasar Afirka ta kudu, a inda a kasar Masar kuwa akwai jami'ar Cairo da jami'ar Aishams da jami'ar Mansura da jami'ar Alexandria da suka samu shiga jerin jami'o'in da ake ji da su a duniya. To ko me yasa jami'o'in Najeriya ba su samun damar shiga irin wannan rukuni na jami'o'in da ake ji da su? To tambaye kenan da nema Malam Muhammad Sani na Jami'ar Jihar Kaduna.
Abin da ke faruwa gaskiya shine NUC ita ce hukuma da ke duba jami'o'in Najeriya, ita ce take aje mataki ta ce jami'a kaza ta cancanci ta bada digiri kaza, jami'a kaza ba ta cancanci ta bada digiri kaza ba. To sai kasance ita wannan NUC din ba ta da ma'aikata na dindindin da za su yi wannan. Yanzu misali sai ta ce jami'ar Bayero kenan, sai ta dauko malamai, sai ta ce malaman nan da ta dauko daga jami'ar Bayero University, su zo jami'ar Abuja ko jami'ar IBB University ko jami'ar Kaduna ko jami'ar ko Lagos, su zo su duba kayan da ke wajen da zai sa ta ba da wannan digiri din, a gani shin ta kai ta ba da digirin ko ba ta kai ta ba da digirin ba. To waɗannan ko malamai da aka ce su zo su duba waɗannan jami'o'in, sai kasance malamai ne waɗanda suna zuwa kuma suna koyarwa a waɗannan jami'o'in. To saboda haka babu yadda za a iya ce wannan wajen bai ci ba, dan in wajen nan bai ci ba shi ma ya yi ziyarar aikin sa.
To koya ɗalibai da ke karatu a jami'o'in Najeriya suka ji sakamakon wannan rahoto da aka fitar? Ga dai abinda wani ɗalibi na jami'ar Lagos ke cewa.
Pains me a lot because I'm a student.
Ice ko shaka babu mu da ke karatu a irin wannan jami'o'i da ke cikin gidan Najeriya, ba ma jin daɗi a ce yau mun kammala karatu mun tafi ƙasar waje domin ƙaro ilimi ko kuma samun aiki, amma kuma a nuna mana cewa ba mu kai mizanin sauran ɗalibai na ƙasashen duniya ba, don haka muna buƙatan gwamnati ta tashi tsaye wajen inganta harkokin koyarwa a jami'o'in Najeriya domin jami'o'in Najeriya su cimma tsara. Sai dai kuma a cewar masu lura da harkokin da kullum, dole ne fa sai shugabanni da ke jagorancin ƙasa sun maida hankali tare kuma da barin ƴaƴansu su yi karatu a jami'o'in Najeriya, ta hakan ne kawai za su san halin da ake ciki da kuma inganta irin waɗannan jami'o'i. Baban Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
To muna godiya Babangida Jibrin. Sai yanzu kuma sai a gyara zama domin jin wayar da za ku bugo mana da kanku ku gaya mana ra'ayinku game da me yasa karatun jami'o'in Najeriya ba su da ingancin da za a iya haɗa su da sauran jami'o'i na duniya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, bari mu faro da jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Kuna magana da Kamar Hamza Umar Sola daga nan Katsina tarayyar Najeriya.
To, Kamar Hamza, menene yasa kake ga jami'o'i ko kuma karatun jami'o'in Najeriya ba shi da ingancin da zai iya kara da sauran jami'o'i a duniya?
To, alal hakika babban dalilin da yasa jami'o'in Najeriya ba a mashiga jami'o'i dubu ba, wannan tabbas abun baƙin ciki ne da bacin rai. A matsayina na tsohon wanda ya halarci jami'ar Umaru Musayar Adowa ya zama. Kuma da ɗan dalili shi ne, wato gwamnatoci da suka wuce da waɗanda suke yanzu ba su ba da muhimmanci ga irin jami'o'in nan, saboda baki ɗaya su masu kuɗi ne sun kwashe a yanzu sun kai su jami'o'i na ƙasashen duniya. To, yin haka da suke shi yake jawowa kwata-kwata ba su sanin matsaloli ko ba su mai da hankali saboda ba a yansu ba ne ba.
To, muna godiya Comrade Hamza, bari mu tafi jihar Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Na
shafa le kafin magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Kabara barka da aiki.
Barka da shafa le ya ayyukan.
To, Allah ya alhamdulillahi. Kabara, abin da ya kamata gaskiya shugabanninmu na Najeriya fa su yi shine su dawo da dukkan 'ya'yansu da suke kasashen waje suke karatu. Don su inganta makarantarmu na cikin gida. Don in ba haka ba, to a gaskiya a kullum in aka tashi muna cikin fifa iya koma sa baya, ba za mu iya tafiya ko ina ba, kuma ba za a iya alfahari da mu a sauran kasashen duniya ba.
Ba ka ga suna yin in kana da kyau ka kara da wanka ne?
Eh?
Ba ka ganin suna yin in kana da kyau ka kara da wanka ne? Kila shi yasa suke kai su wajen?
A'a, ba Kabara, to mu kuma ba da yake mu ba mu da kuɗin za mu tafi wajen, haka za mu ci gaba da zama a nan a Najeriya, muna ci gaba da daƙiƙanci.
To, muna godiya da ra'ayinka Shafale, ka shafa mana ra'ayi, mun gode kwarai da gaske. To, Shafale kenan daga Nasarawa. Kar manta, muna magana akan me yasa karatun jami'o'i a Najeriya ba shi da ingancin da zai ƙara wa sauran jami'o'i a duniya a ce tana ciki su ma. Hello? To, na ga mun rasa Yobe da Kano. Kar amanta, kamar yadda na ce, muna magana akan me yasa karatun jami'o'i ba shi da inganci, musamman jami'o'in Najeriya, yadda zai kara da sauran kasashen duniya da sauran jami'o'i. Kasancewa an yi wani rahoto na wanda masu ba da hasashen cewa ga darajar jami'a suka faɗi cewa babu Najeriya ko ɗaya cikin guda dubu. Bari mu je Taraba. Wane ne a Taraba?
Murtala kake kira daga Jalin Magana Taraba.
To, Malam Murtala, me yasa karatun jami'o'in Najeriya ba shi da ingancin da zai shiga sahun na duniya?
Wannan ba abin mamaki ba ne, kasancewa yadda kasan ta riga ta zama abin da ta zama wadda ba ma magana
ta zama.
Yare ma wannan da yake wanda shi ne mutum ya kamata matakin farko a ba shi kulama da ya samu waballai kuma a yi maganan hanyancin ilimi kansa. Ba abin mamaki ba ne, musamman irin ƙasashen Najeriya.
To, menene abin yi?
Gaskiya sai dai mun fatan Allah Ubangiji ya gyara mana, amma lallai muna da matsala, saboda haka dole ne gwamnati ya tashi ya zai da san kalubalen da ke gabanta domin ta sama al'umman mafita.
To, mun gode Murtala daga Jalingon jihar Taraba. Bari mu je Jos ta jihar Filato. Wane ne a Jos? Hello?
Alhaji Kabiru.
To, Alhaji Kabiru daga Jos, muna jin ka.
To, wannan al'amari ba wani abu ba ne. Najeriya dai ga baki danta, in ba ta canzuwa wannan abu ba zai taɓa canzuwa, waya ce Najeriya wai jami'a ta samu cigaba ba. Inda ne Najeriya ta gyaru, kanta jami'a ba ta gyaru.
To,
shi ne bayani na kawai.
To, mun gode sosai, sai an jima. To, bari mu tafi jihar Kano Dabo. Wane ne a Kano?
Ni ne Ali Ibrahim daga Dambatta.
To, Ali Ibrahim Dambatta, me ra'ayinka misa jami'in Najeriya ba su da ingancin shiga na duniya?
Wato,
amma ka kashe rediyon ka yi hukunta take.
Ke kawo rayin jami'o'in mu, rayin ƙwararrun malamai ne. Domin akwai malamai ƙwararru na kirki, to ba da za a samu matsala.
To, za a gyara.
Amin.
To, mun gode sosai. Dan na ji rediyon ka na ta yi. To, madalla. To, bari mu tafi Dama Turu, layin Kano yana ta Ansakuwa. Wane ne a Dama Turu?
Zakariya Haya ne daga Dama Turu.
To, Malam Zakariya Haya, me yasa jami'o'in Najeriya karatun su ba shi da ingancin shiga sahun na kasashen duniya ta kwarorin su?
Gaskiya kamar yadda dazu wani takwara na faɗa, manya masu kuɗi su suke suna kawo ƴaƴansu, suna ga ƴaƴansu kasashen waje. Don haka ba sa kula da jami'o'inmu na Najeriya, suka abubuwa sun lalace.
To, muna godiya. Bari mu tafi jihar Filato. Wane ne a Filato? Mun komo jihar Filato. Wane ne?
Na'am, Bala Komanda ne daga jihar Plateau garin Bukur.
To Bala Komanda ya mutan Bukur.
Ah lafiya, salamu alhamdulillah.
To madalla, menene yasa karatun Jami'ar Najeriya ba shi da ingancin shiga sahun takwarorinta na duniya?
Eh to gaskiyan al'amari dai su manyan nan da suke kasan nan su suke ta kawo mana wayannan koma baya a kasan nan tunda dai tsakani ga Allah iya gurgudu dai ilimi ana samu a Najeriya tunda da yawa wayansu daga nan idan suka yi ilimin su ne suke komai a kasar waje suke zama doktoci suke zama menene kuma duk ilimin cikin gida Najeriya ne to amma su da yawa sai su dauke ƴaƴansu su kai su kasashen waje kuma talakawa a bar mu kuma alhamdulillah daidai gurgudu ana samu ilimi.
To mun gode sosai Bala Komanda daga jihar Plateau Najeriya. Bar mu tafi Kaduna kuma shine kiran mu na karshe. Hello Kaduna, wane ne?
Assalamu alaikum, sunana Baladin ne kuma sunana Bala mai Manchester da ke nan Rido NNPC Kaduna Nigeria.
To wani Bala ne amma mai Manchester wannan ba Komanda ba. To muna jin ka, me ra'ayinka?
Ah to gaskiya ni ra'ayina ina kira zan kira ne ga shugaban kasa tunda mun samu canji to mu yi kokari mu tabbatar cewa kasan namu duk kowane ta fanni da ba ci jami'a ba kowane fanni mu yi kokari mu tabbatar cewa to kasan namu ne ya kamata mu sa kishi a cikin jikata mu.
To
komai zamu yi kokari kasan mu ta cigaba kaga sauran kasan ji ba ka abubuwan ki ba.
To mun gode Bala mai Manchester. To da fatan za a cigaba da kiran mu a duk lokacin da aka samu layi ya bude. Yanzu bari mu ji Yakubu Makeri mu ji labarin wasanni.
Wasanni a takaice. Ƙaramin ministan matasa da wasanni Vincent Okwog ya ce hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana wato GFA ba ta yi ƙoƙari ba wurin bunƙasa wasannin matasa a cikin ƙasar shekarun baya. A ci gaba da bayaninsa, Mr. Okwog ya ce harkar ƙwallon ƙafar matasa ta taɓarɓare a cikin ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba na yanzu Kwasi Yantachi. Ya ce yawan mai da hankali a kan ƙungiyar Ghana Blasters kaɗai shi ne babban dalilin da ya kawo hakan, kuma hakan zai iya rushe gimshikin wasannin ƙwallon ƙafa da ƙasar ta gina. Ya ƙara da cewa ‘yan jarida da hukumar GFA take amfani da su har ma da wasu ‘yan siyasan su ne suke aibata mu a duk lokacin da muka yi magana, amma kuma suna goyon bayan hukumar ta GFA. Ya ce amma a ganina mafita ita ce ya kamata mu zauna mu tambaye kanmu ko yalla wasannin ƙwallon ƙafa na ci gaba a Ghana ko a'a. Jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ministan matasa da wasanni Otto Plaha ya musanta rahotanni da ke cewa an yi wa ‘yan Ghana Blasters ƙarin kuɗin allowance da ake basu daga dala 8,000 zuwa 12,000. A faɗarsa, ma'aikatar ministan wasannin tana fama da rashin kuɗi, don haka mawuyacin abu ne su yi wannan ƙarin kuɗin saboda in son su ne a rage kuɗin amma ba ƙarawa ba. Da yake zantawa da ‘yan jarida, kakakin ma'aikatar ministan wasannin ya ce wannan magana ƙarya ce kuma bai kamata a bata muhimmanci ba. Shararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar duniya da Brazil wato Pele ya fitar da wata waƙar da ya rubuta kuma ya rera ma wasan Olympics da za a yi a ƙasarsa ta Brazil. An buga saƙonnin da ke ƙunshe a cikin waƙar ne mai suna Esperanca a kan shafukan zumunta wanda za a fitar da ita ranar 15 ga wannan watan Yuli kafin fara wasannin Olympic. Pele ya ce na rubuta kuma na rera waƙar da na mata suna Esperanca saboda wasan Olympic. Mutane da dama ne ba su dalilin da yasa ɗan shekaru 75 ya buga wannan waƙar ba saboda baya shiga cikin harkokin wasannin Olympic. Sai dai Pele ya ce a zamaninsa ana hana manyan 'yan wasa shiga harkokin Olympic, shi ne yasa ba a jinsa ta wannan ɓangaren. Mahaifin shahararren ɗan wasan Ghana kuma kaftin Ghana Black Stars Asamoah da ake kira Bernard Kwaku Jan ya ce zai iya bakin kokarinsa ya shawo hankalin kan ɗansa ya fara bugawa ƙasar Ghana penalty bayan ɗan nashi ya yanke shawaran cewa ba zai ƙara buga penalty ba a ƙasar Ghana. Asamoah mai shekaru 30 ya gaza saka penalty a raga a lokacin da Ghana take wasan da ke bin na kusa da na ƙarshe wato quarter final tare da Uruguay a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2010 wanda zai iya kai Ghana ga yin babban tarihi na ƙasar Afirka ta farko da ta kai wasan kusa da na ƙarshe a kofin duniya, amma ko hakan bai samu ba. Da yake zantawa da 'yan jarida, Bernard Kwaku Jan, ma'aifin Asamoah, ya ce zai tattauna da ɗan nashi har sai ya shawo hankalinsa ya janye wannan shawara tashi da ya yanke ba zai ƙara buga penalty ba saboda yanzu fa shi ne shugaban 'yan wasan Ghana Black Stars.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin Amurka. Ilimantar da 'ya'ya mata na ɗaya daga cikin jigajigan hanyoyin rage talauci da samar da daidaito a tsakanin al'umma, kuma zai iya dasa ginshikin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Kowace shekara da 'ya mace ta halarci makaranta, hanyoyin kyautata rayuwarta na ƙara ƙaruwa ne da kashi 10. Kuma da yake akwai yiwuwar za ta yi amfani da kashi 90 na kuɗaɗen da take samu ne tsakanin iyalanta da sauran al'ummarta, sai kaga kowa da kowa yana amfana. A taƙaice, idan 'ya'ya mata suka samu ilimi, za su iya zama hanyar samar da sauyi mai amfani, in ji babbar jami'ar hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta USAID mai kula da fannin ganin an samar da daidaito a tsakanin jinsuna, wato Susan Markham. Amma duk da haka, aƙalla 'ya'ya mata miliyan 62 da ya kamata su halarci makaranta ba sa samun damar yin hakan, saboda lokuta da dama ana nuna musu danniya da rashin muhimmancinsu a tsakanin al'umma, inda akan sa su yi ayyuka irinsu ɗebo ruwa da kula da ƙananan yara a gida, yayin da maza kuma ake tura su zuwa makaranta da wakiltar danginsu a wajen wani taro, a cewar Markham. Idan har ana so a sauya irin wannan tsari, dole ne mu mai da hankali akan samar da daidaito a tsakanin jinsuna da bunƙasa harkokin mata a duk faɗin duniya, tare da tafiya haɗe da 'ya'ya maza har da manya. Amma ƙarfafa wa mata gwiwa shi ne muhimmin batu a yakin da muke yi na ganin an kawar da matsanancin talauci da samar da al'umma ta gari bisa tubbar mulkin demokaraɗiyya. Waɗannan na daga cikin dalilan da ya sa tsare-tsaren da suka shafi harkokin wajen Amurka suka fi mai da hankali a fannin samar da daidaito a tsakanin jinsuna da kuma faɗaɗa rayuwar 'ya'ya mata da manyansu. Mukan baiwa mata damar zuwa makarantar firamare, ciki har da waɗanda suke yankunan da ake fama da rikici. Shirinmu na koyawa mata karatu yakan tabbatar 'ya'ya mata sun samu turbar iya samun ilimi na gari a rayuwarsu. Mukan kuma samar da wata dama da za ta sa mata su sami aikin yi mai nagarta. Daga haihuwa zuwa shallin mallakar hankalinsu, mata sukan fuskanci ƙalubale da dama da maza ba sa fuskanta. Mun shimfiɗa wani tsari da zai magance waɗannan matsaloli da sukan ratsa cikin rayuwar mata tun daga haihuwarsu zuwa shallin mallakar hankalinsu. Mukan kuma yi wani yunƙurin ganin mun canza tunanin yadda ake kallon mata a tsakanin al'umma, tun daga matakin ɗaiɗaikunsu, daga al'ummar da suka fito, da kuma yankunan da suke wakilta. Daga ƙarshe, ta hanyar yin amfani da tsare-tsare irin su Let Girls Learn, wato a baiwa 'ya'ya mata damar samun ilimi, hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta USAID na aiki kafaɗa da duk wasu fannoni domin magance asalin matsalolin da ke haifar da hana 'yan mata zuwa makaranta da abubuwa da ke hana su samun damar a ji ra'ayinsu a tsakanin al'umma. Hukumar ta USAID na hasashen wata irin duniya inda mata da maza za su iya samun damar amfana da ilimi baki ɗayansu da kaiwa ga samun kiwon lafiya, tare da samu da kuma sarrafa arzikin da suke da shi da faɗin albarkacin bakinsu, da kuma yadda za su daina zama cikin fargaba da musgunawa da fuskantar wariya har ila yau, da kuma yadda za a riƙa musu kallon shugabanni kuma magada daga al'ummomin da suka fito. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To, yanzu kuma bari mu koma ga Grace Alheri domin mu ji labarai amma a takaice.
Amurka ta tura sojojinta 40 zuwa babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu biyo bayan tashin hankalin da aka yi na tsawon kwanaki da ya sanadiyar rasuwar ɗaruruwan mutane da kuma haifar da fargaban fadawa yakin basasa. Kwamandan rundunar sojan Amurka na nahiyar Afirka ya ce an tura jakadun ne a Juba domin su kare ofishin jakadancin Amurka da kuma taimakawa wajen aiwatar da umarnin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba ma'aikatanta da ke gudanar da ƙananan ayyuka da su fice daga ƙasar. Yau aka yi jana'izar 3 daga cikin jami'an 'yan sanda 5 da aka kashe a Dallas, jihar Texas, inda ɗaruruwan jami'an tsaro suka yi zaman makoki da karamawa ta ƙarshe ga abokan aikinsu.
To, muna godiya da kuma takaitattun labaran. Shirin na dare ya kammala sai da sassafen Allah su za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin ita, Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Idan Utko, sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu zama lafiya, Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.